بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da saduwa a wannan yammaci wanda shine yammacin Juma’a wanda ya dace da lissafin 27 ga watan Sha’ban, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, tana da shekara 1442 daidai da 10 ga watan April shekarar miladiya ta 2021. Wannan yammaci a inda muka alƙawarta cewa za mu haɗu da ku don yin wasu nasihohi musamman wanda suka shafi zamantakewar aure. Ina fata Allah subhanahu wataala ya bani dacewa akan abin da zan faɗi, kuma ya buɗe fahimtar ku don ku fahimci abin da zan faɗa insha Allah. Ina so in tattauna mana ƙarƙashin wannan matashiya, wato wasiya game da zaman aure. Na ɗan tsakuro mana wasu maganganu ne daga littafin fiqhu sunna na malam Sayyid Sabiq rahimahullah. Littafin shi na fiqhu sunna ya kawo wasu maganganu wanda suke a matsayin wasiya, wato abin da ya kamata a ja hankali a kai, abin da ya kamata idan za a yi ma yarinya aure a tuna mata ko a gaya mata, abubuwan da idan kin je gidan aure yana da kyau ki kiyaye su, za su taimaka wajen samun kyakkyawar zamantakewa da alaka tsakaninki da mai gidanki. Abu na farko da za mu ambata shi ne irin wannan hali na nasiha da wato jan hankalin mata idan za a yi musu aure ba sabon abu ba ne. Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, ya ba da labari cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance idza zaffum ra'atan ila ala zawjiha, duk sanda za su kai wata amarya zifaf, wato sanda za a raka wata amarya wurin mijinta, gidan mijinta, ya amrunaha bi khidmati ba'liha, za su umurce ta da cewa to idan kin je ki kokari ki kula da mijinki, wa ri'ayati haqqihi, kuma za su umurce ta da cewa ki kula da haƙoƙin mai gidanki. Kenan tun dama can magabata na ƙwarai suna yin irin wannan nasiha, irin wadda har yanzu ba a fasa ba, za a ce da Hausa za a ce za a yi mata fada, ko za a yi mata nasiha, ko za a kai ta gidan wance ko gidan wani a yi mata fada. To wannan abu ne mai kyau kenan a cikin al'adu na musulmai tun bayo ba. Don haka waɗanda suke yin wasiyar galibi zaki ga mahaifa ne, iyaye maza ko iyaye mata, koyayyi ko wasu dattawa waɗanda suka daɗe a harkar rayuwa, suke da fahimta, suke da experience fiye da na su waɗannan da suke a halin amarci. Alal misali, an samu cewa Abdullahi ɗan Ja'far ɗan Abu Talib, wanda jika ne ga ainihin wato abin nan, wato ɗa ne ga Ja'far ɗan Abu Talib, ɗan uwan Sayyidina Ali, wata rana ya yi ma diyassa nasiha, zai kai ta gidan miji sai yake ce mata iyaki wal ghaira, ina jan kunnanki ki nisanci kishi, irin kishi nan mai tsanani na hauka. Yace fa inna ha, kin ga dai shi kishi mai tsanani miftahu talaq, shine mabudin saki. Duk matar da za ta ce ba za ta bar mijinta da abokiyar zamanta su zauna lafiya ba, ta ɗauki fitina ta ɗaura a cikin tunaninta, ko ta ji labarin mijinta zai yi aure ta maida abu tashin hankali da fitina, to mafi sauƙin abin da zai faru ita shine za a sake ta. Shi yake nufi da miftahu talaq, mabudi ne, ɗan mabudi ne na saki. Da haka duk da musulunci ya san da zaman kishi na ‘ya mace, kuma musulunci bai hana ‘ya mace ta yi kishi akan mijinta ba, amma kuma musulunci bai yarda ta dinga yin kishi wanda ya saba wa ɗabi'a ta mutunci ba, ta wuce haddin abin da hankali zai iya karɓa, wata daga nan ta koma tana yin kafirci ko shirka, ta tafi gumboka wata daga nan har ta kaiwa tai kisan kai wanda ku dai aikata laifi ne kisan kai to ya dauka kanshi jangon wanda ba kankanuwa ba wata kuma za ta tayin abubuwa na rashin kirki da rashin sanin ya kamata har dai ya kaiwa ita nata auren ya lalace zaka sai yake mata fada yake cewa ki kiyayi irin wannan bakin kishin dan shine mabudin wato saki yace kuma wa iyaki wa kasaratal aita ki guje ma yawan korafi yawan kuka da complain yawan cewa kaza da aka yi ba daidai bane ba a kyauta miki ba duk abin da aka yi ki dinga kallon shi a matsayin ba a kyauta ba yace wannan ma ki kiyaye shi yace fa innahu domin irin wannan dabi'ar yurisul bagba zai jawo rashin fahimta juna tsakaninki da mijinki in kika zama duk abin da aka yi in dai bai yi miki ba sai kin tanka to da wurwuri za a fahimci cewa ke ba mutum ne mai hakuri ba wannan ko ba miji ba ko kawa ce ko classmate ce ko wane ne in kika zama kina da yawan korafi ku fitar da ranki kenan sannan yace mata wa alayki bil kuhli ina horanki da ki dinga yawaita sanya kwalli ma'ana yana umarninta da kwalliya kenan yace fa innahu azyanu zina shi kwalli shine kwalliya mafi kyau to dama ita ya mace kamar yadda muka sani kwalliya shine rabin rayuwarta kamar yadda Allah ya faɗa awan yunashau fil hilya wa huwa fil khisami ghairu mubin baka ga waɗanda aka halice su cikin kwalliya ba amma kuma ba sa iya jure jayayya da haka ya mace abinda aka santa da shi shine kwalliya sai kwatanci da sanya kwalli watakila saboda a lokacin zamaninsu iya kwalli kawai aka sani kuma a cikin irin nau'in kwalliya da aka sani kwalli sanya kwalli na daga cikin abu mafi burgewa to haka har yanzu ma abin da yake halas bai saba wa shari'a ba bai shiga cikin abubuwan da shari'a ta hana ba to ki kula da shi a matsayinki na ya mace dan ya mace sai da kwalliya sannan yace wa atyabu tibi alma'u sannan tirare kuma mafi kanshi ma'ana yanzu ma yana horanta da ta dinga amfani da tirare tirare mafi kanshi yace shine ruwa ma'ana yawaita wanka da yawaita kuskurima ba wai a ta shafa huda kuma akan datti ba ina fata mun gane yace wa inna atyabal tibi alma'u mafi tsarkin tirare shine ruwa to nan da yayi magana akan kwalliya ƴan uwa masu albarka wajibi ne mu kula da cewa a yayin da musulunci ya halasta wa ƴa mace ta kwalliya ga mijinta to kuma ya haramta ta bayyana wannan kwalliyar ga waɗanda suke ba muharramanta ba duk mun san wannan da aka cewa da aka yi ta kwalliya bai nufin ta fito waje da kwalliyarta kowa ya gani domin Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna har zuwa ƙarshe kar su bayyana kwalliyarsu sai ga mazajensu ko iyayensu ko ƴan uwansu ko kaza ko kaza ko kaza ina fata muna ganewa hakanan shi ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Darda wata rana yayi wasiya shi ma shi kuma ga matar shi ne yake mata wasiya sai yake ce mata idza ra'aituni ghadibtu fa ardini in kika ga nayi fushi faraddini to yi kokari ki bani hakuri wa idza ra'aituki ghadba raddaituki to da ka nima rana daga kin yi fushi zan baki hakuri wa illa in ba haka ba lam nastahib ba za mu zauna lafiya ba mutane biyu ba sa yin fushi a lokaci guda daya a zauna lafiya idan kike kai fushi abin da ya kamata mijinki shine ya baki hakuri idan shine yayi fushi kike bashi hakuri ma'ana ba wai ne gaskiya shine zai turje ce a shi sai ya fushi ba wanda duk ya fara yin fushi to dayan ya bashi hakuri shine zaman lafiya ko mun gane koda wanda zai bada hakurin shi yake da gaskiya ma'ana koda kike kira da fahimtar cewa abinda kike akai yanzu tunaninki ko ra'ayinki ko side din da kika dauka a wannan rigima shine gaskiya to duk da haka inda yayi fushi ya fara yin fushi to karki sake kima ki biye mishi akan fushi sai ki bashi hakuri kuma wajibi ne ki tsaya ki kalli irin halin mijinki da dabi'arsa wani in ya fushi so yake ai sauri a ce yayi hakuri wani ya fushi so yake ai shiru a rabu da shi ko a tashi a bashi waje to idan wanda yake so in ya fushi ne a bashi hakuri sai ki bashi hakuri idan wanda yake so in ya fushi ne ai shiru sai ki shiru dan wanda bai san magana idan ya fushi in kike magana sai ya ƙara tunzura kaga sai abai ƙara kwadewa haka abu da zai yi ma matar shi wannan ya bata wannan shawara akwai wani miji shi ba da wata rana yake rera wata waka ga matarsa sai yake ce mata khudil afwa minni tastadimi mawaddati wala tantiqi fi thawrati hina aghdab wala tanqirini naqrata daff marratan fa innaki la tadrina ayna al mughayyab wala tukthiri shakwa fatadhhabu bil quwa wa ya'baki qalbi wal qulubu tuqallabu yace fa inni ra'aytu al hubba wal fil qalbi wal adha idha ijtama'a lam yalbath al hubbu yadhhabu yace khudh al afwa minni ya ke matata ki dinga amsan rangwame ki dinga rangwanta mana a rayuwa idan nayi laifi ki yi hakuri ki kauda kai ki rangwanta mana in kina haka in kina hakuri da mijinki yace tastadimi mawaddati to kaunar da nake miki za ta wanzu ba zan fasa sanki ba duk mace mai hakuri mijinta mai fasa santa amma duk mace mara hakuri ko mun yadda mijinta yake santa a hankali rashin hakurin nan zai dinga raunata wannan so din har sai zan babu so a buce shi game da ita da aka yace mata khudil afwa minni tastadimi mawaddati sai ya ce wala tantiki fi saurati hina aghdab ce idan kin ga nayi fushi to karki magana ki shiru har sai na gama fushi na wala tanqirini naqrata daff maratan kada ki sake koda sau daya ki kai wa miji duka karki sake ke ba idan ba bace ce kina fada da miji wata ta kiji labarin ga wata ta kuma miji ko ta cije shi a hannu wata ma ta zunduba mishi wuka wannan duka aiki ne na yan daba ba na ya mace bane ya mace ba a santa da wannan ba koda ba miji ba koda kawaki ko yar ajinku ko kishi yake ba abin a kama ku kuna dambake da ita bane ba aikin mace bane da aka yace wala tanqiri na qarata daffi marratan yace fa innaki la tadrina kayfa al mughayyab dan baki san a ina ajali yake ba karki je ki kama kokuwa da miji baki san hala ajalin shi nana a makogoran shi baki kai mai duka kawai ya fadi ya mutu kin ga al'amari yayin munana a wannan zamanin yanzu in ira ka ta faru da wata Allah shi tsare shikenan kin zama labari duk duniya sai an ji labarin ki hotunan ki za su fara yawo ai ta tarihin ki da ma kin taba yin kaza ga iyayenki ga danginki yan Facebook su samu jakan magori su samu alheri radio kowa a duniya sai ya ji labarin farar da kike ba haka bane sai duniyan nan ta miki kunci ki kwatanta yadda mutane suke ji idan ana labarin wani abun barna da suka yi a ce koda iyaka yan ajin kudin nan ne kowa ya san labarin wani abun ta'annati da kika yi zaki ji zaki kasa fitowa a ga idinki iyayenki da yan uwanki kowa sai ya shiga cikin damuwa duba dai kissa sayyidatuna Aisha radiyallahu anha sharri akai mata ko kazafi akai mata amma ji ba irin damuwar da ta shiga ita da iyayenta sai da ta kwanta rashin lafiya wata daya to ina kuma ga wanda yake da gaske zaka yace fa innaki la tadrina aina al mughayyab baki san ina ajali yake ba kiki yayi duka mutane to ko danki ne kiki yayi dukan shi duka irin na fushi din yace wala tukthir shakwa kada ki yawaita korafi fatadhhabu bil quwa wannan korafin sai ya lalata karfin so waya abaki kalbi zuciyata ta zama bata son ki wal qulubu tuqallab zuciyoyi Allah yana juya su daga so zuwa ki daga ki zuwa so haka ne ko Allah yana juya zukatan mutane to sababban da ke sa Allah ya juya zukatan mutane shine idan abokan zaman su ba sa kyautata musu kamar da Annabi yake cewa jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha Allah ya tsara zukatan mutane akan son waɗanda suke kyautata musu wa adam wa bugdi man asa ilaiha da kin wanda baya son su akwai da zaki ga iyayenta za su yi mata aure ta yi mijin da aka ce ta aura ba shi take so ba tana da wani saurayi da take so amma sai su ce a ga wani miji mutumin kirki ke aure shi asali ba ta son shi a zuciyarta amma tunda yar kirki ce mutum mai kirki ce tana bin iyayenta sai ta yadda ta aure shi in kuma shi ya tabbata mutumin kirki ya ci gaba da kyautata mata sai kiga bayan shekaru ta zama tana kaunar shi din wannan kyautatawan za ta sai mishi kaunarta to shi sai ya ce wal qulubu tuqallab sai ya ce fa inni ra'aytul hubba fil qalbi wal adha ku kalli wannan magana da kyau yace dan ni na tsaya na lura cewa al hubbu kauna soyayya wal adha da cutarwa a zuciya daya ba sa haɗuwa idan jitama'a in dai suka hada a zuciya daya lam yalbathil hubbu yadhhab so din zai kauce ya bada waje ma'ana kina wani kaza mijinki yana sanki akwai so yanzu akwai sanki a zuciyarsa sannan kuma ke kuma kina cutar da shi to yanzu cutarwa tana shiga cikin zuciyarsa kun ga da so da cutarwa sun hada a cikin zuciya ku to ba za a jima ba kafin ki ce kwabo za a wayi gari za a nemi wannan soyayya a rasa soyayya ba ta zama a wurin da akwai cutarwa shine magana da yake fada fa inni ra'aytul hubba fil qalbi wal adha idha ijtama'a lam yalbasil hubbu yadhhab ina fata muna ganewa to wannan kenan to wata rana kuma har ila yau akwai mutum mai suna Amru ibn Hujr wani sarki ne a zamanin jahiliya yana da ya auri wata diya a wani babban gida to da aka zo za a kaita gidan miji sai uwata ta kebance da ita tai mata wata wasiya mai zurfi uwata take ce mata ya ke yata ki sani da cewa da a ce wata ya za ta zama cewa ta wadatu daga ai mata fada saboda an gamsu da hankalinta an gamsu da tarbiyyarta to da kin wadatu mun gamsu da tarbiyyar da muka miki mun gamsu da hankalinki da a ce wannan kadai ya isa koda ba sai an miki wannan fadan ba ta sake ce mata yake yata ki sani da cewa da a ce wata ya wato za ta kasance saboda mutuncinta a gun iyayenta da son da iyayenta suke mata a ce wannan so din da mutuncin ya wadata da ita a rayuwa ba ta buƙatar miji to da ba ki buƙatar miji babu wata ya wadda ƙaunar iyayenta da girman dajin iyayenta zai sa a ce to wannan tafi ƙarfin aure babu wannan yar tunda yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima ta yi aure yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ruqayya ta yi aure yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainabu ta yi aure ashe babu wata ya da tafi ƙarfin aure saboda arzikin babanta ko ilimin babanta ko sarautar babanta ko darajar gidansu ko irin kabilarsu ko yaransu babu wanda tafi karfin aure ko mun girman darajar ya mace to darajar shine aure kuma duk lokacin da lokacin auren nan yayi shekarun da ya kamata ta yi aure yayi to mun ba shi ta yi din ba ta da wani abin da ya kamata ta yi kuma ko mun gane saboda abin da ake cewa wato zamantakewa aure bai yiwuwa duk darajar mutanen gidansu ba za su iya biya mata buƙatun zamantakewa aure ba za su iya ba dole sai dai mijin shine zai iya da ita ashe kenan darajarta da ƙarfin arzikin gidansu ko sarautar gidansu ko ilimin gidansu bai isa ya hana ta ta zama cewa tana da buƙatar zuwa ga aure ba wata ce mata da a ce wato wannan zai iya hana aure da ya hana ki ita ce walakinnan nisaa للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال sai dai su mata Allah ya halice su dan maza ne kamar yadda su maza Allah ya halice su dan mata kamar yadda Allah yake cewa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha annabi adam da Allah ya halice shi kafin Allah ya shigar da shi aljanna kafin Allah ya bashi kaza kafin Allah ma ya sanar da shi waɗannan abubuwan sai da Allah ya halitta mishi matan nan Hawwa'u saboda tsananin buƙatar namiji zuwa ga mace tunda Allah ya duniya aka yi ta to haka ashe wani abu ne wanda yake na tilas kuma wani tafarki ne wanda kowa nan ya bi inda za ku tabbatar da wannan tafarki ne shine kowa ya bi saboda ai kowa da kake ganin shi shi ma aure ne ya kawo shi duniya in aka samu tsautsayin da wani ya zo duniya ba ta hanyar aure ba to ya zama abin kyama a cikin mutane kuma duk yadda ake ganin shi ya taso ya zama mutumin kirki yanda za a ce saurayin da kike so zaki aura iyayenki su samu labarin cewa ai ba a haife shi ta hanyar aure ba duk ibadar shi duk mutuncin shi ba za su yi da su ba ke kiya ba za ki so shi in kuma har kuruciya ya sa kin so shi to su iyayen ba za su yarda ba haka in aka samu ga wata ƴa mace ita ma a ce tsautsayi wani fitina koda a ce kaɗe ne aka yi ma mahaifiyarta ta aure ta taifita ba ta hanyar aure ba babu wanda zai yarda ya ce bari ya je ya neme ta da aure ko iyayen shi suke bari su je su nema mishi ita aure wannan kada ya yi sunna mana daraja aure wannan kuma a cikin dukkanin al'ummomi haka ne inda suna addini ko sun san mutuncin kansu babu wata al'umma wata ke da addini mai kyau ko ta san mutuncin kanta wanda ba ta lura da wannan ka'idar shi tace ma etta lallai ki sani da cewa su maza an halice su dan mata ne kamar yadda su ma mata aka halice su dan maza tace amma ki sani yanzu daga yau zaki rabu da environment wanda kika taso a ciki zaki samu sabon yanayi na rayuwa da a gidanku sunanki ya yanzu kuma sunanki matar gida sunanki uwar gida sunanki amarya da a gidanku kina jira ne sai an baki yanzu kuma ki ake jira ki dafa ki bayar da a gidanku kina da wanda gaba da ke masu ce miki ya zaki yanzu kuma ke ci zaki sai inda zaki ki a gidanki a ɗakin ki ke zaki sai inda zaki ki kayan ki ba wanda zai ga miki ya zaki in ma an ga miki daya biyu ba za a ga miki kullun ba kuma rayuwa ce wadda ana fatan daga nan shikenan har abada wannan miji ana sa ran har aljanna ki rayu da shi da haka wani sabon rayuwa ne yace mata tace mata kuma kin bar inda kika taso zuwa wani wuri daban wanda baki san shi ba kuma kin koma karkashin wani mutum wanda igiya aure ta mallaka mishi ki duwa ku ga yadda aure fa yake zama igiya auren nan ta mallaka mishi ki hatta iyayenki da suka ba ki yadda ki in zaki je ki gaishe su sai ya yadda in bai yadda ba shari'a ta ce ki yi biyayya kar ki ce sai na je ba su da ƴancin su shiga mishi wato cikin al'amuran gudanar da gidan shi wannan ya daga cikin hurma ta aure kisa kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma maza wasiya cewa ku tausaya wa mata ku tausaya musu saboda kun karbe su ne da alƙawarin Allah Allah ne wannan siga da ake alƙawari ne Allah kuka dauka dan ku mutunta shi wannan mahaifiya ta cigaba da ce mata tace to ga asalin wasiyar ta mata bayan ta mata wannan muqaddima sai ta ce mata fa kuni lahu amatan ya kullaki abdan ki zame masa baiwa zai zame miki bawa ma'ana ki masa hidima ki ji da shi ki saurari maganarsa in yace ki in yace ki bari ki bari in yace bai san abu kaza yaga kin daina in yace kaza yake so yaga kin yi to yanda zaki mishi wannan hidindimin ko za a dinga ganin kamar ke kina bauta ne ba haka mutane suke gaya ce ai wacce tana bauta a gidan mijinta to in kin yi haka zaki samu lada sannan kuma shi ma mijin zai miki bauta za ku bauta wa juna tace wahfazi lahu khisalan asharan ya kullaki zakharan ki kiyaye mishi wasu abubuwa guda goma shi kuma zai zama miki kamar wata taska zai zama a hannunki yake to wannan abubuwan guda goma su ne kike lissafa mana su wannan da idan kika kiyaye su da uwa mai albarka to insha Allah zaki sami wato zaki juya mijinki ai mata abinda suke fata kenan kullu a ce suna juya miji ko
same shi a hannu
yau same shi a hannu to zaki same shi a hannu in kin kiyaye wannan abubuwan guda goma abu na farko al-khushu' wal-qana'a ki zama na tsatsiya kuma mai wadatar zuci duk abin da ya kawo ki nuna mishi kin gode kar ki dinga raina abin da mijinki zai kawo kuma ki zama na tsatsiya kar ki zama wata ballagaza ko wata barakisiya haka baki san da ya kamata ki dariya baki sani ba san da ya kamata ki natsu baki sani ba wata a gaban miji ba miji na faɗan wata magana za ta daka tsaki ko ta murguda baki to kinga wannan babu natsuwa tare da ita to abu na ɗaya kenan ki zama mai natsuwa da wadatar zuci abu na biyu tace ki zama kiyaye da husnul sam'i wa ta'a kyakkyawan ji da kuma iya yin biyayya idan mijin ke gitta kara yace kake tsallake nan to kake tsallaka matuƙa ba saban Allah bane abin da ya umarni da shi wajibi ne ki mishi biyayya akai matuƙar ba saban Allah ba saban Allah shine idan ya umarni da shi ba za abu ba na biyu kenan na uku tace mata tafaqqadi mawaqina anfihi wa ainihi ki kula da abin da zai ji kanshi da abin da zai gani da ido ma'ana ki kula da kar ya ji wani wari a jikinki kai ya ganki a wata mummunar kama, kai ya ga datti a tare da ki, ki kula da wanke jikinki, da goge bakinki, da goge kafarki, da kuma sanya abu mai kanshi a jikinki wanda zai hana ki wato ki zama baki da kanshi mai kyau. To wannan sune na uku kenan. Na uku wato ganin sa ki kula da ganin sa, na hudu ki kula da abinda hancin sa zai ji na kanshi daga jikinki, ko kanshi daga dakinki, ko kanshi daga abincin da kike dafawa. Na biyar shine tace mata ki kula da lokacin baccin sa, ki kula lokacin bacci. Dan mijinki yana jin bacci, kar ki ce sai ki mishi fira a lokacin. Kin san da mijinki zai kwanta bacci, to ya zama wurin kwanciyar sa an tsara shi, kai bai kwanciya ya tare da gadon ma ba sa abin nan zanin gado ba, da shi ba. Sannan na shida tace ki kula kuma da abincin sa. Su Turawa suna cewa ne babu hanya da ta kai a samu zuciyar miji fiye da cikin sa. Babu abin da za a yi na miji ya zama wato sai da kike da shi, fiye da a ce yana samun abinci mai kyau a wurin ki, yana samun lafiyayyen abinci mai nagarta mai inganci. Na bakwai tace mata sannan kuma ki kula mishi da dukiyarsa, kar ki wulakanta mai dukiya. Idan aka ce dukiya, ana nufin duk abin da ya mallaka, tun daga kayan abinci, da gidan da kuke zaune, da sutura, da abin hawa, da kuɗaɗe, da duk sauran kayayyakin abinci, kayan amfani, hatta TV da aka aje a ɗaki, da fridge, da takalminsa, da komai da aka siya da kuɗi, ki zama wannan abin kina jin kamar naki ne, ba ki so ki ga ya lalace, kina kulawa da shi. Mafi muhimmanci shine kulawa da ki tabbatar da baki barna abinci ba, musamman a wannan zamanin da abinci ke tsada, mutane suke shan wahala wajen neman abinci. Duk miji zai so ya ga cewa matar shi ta killace abinci ba ta barna sa. Amma da san da za a dafa abinci, a dafa shi oba, a zubar a wurin wanke-wanke, a zubar a rariya, a ci a bar shi ya lalace, ya kwana, ya wuni, a nemi almajirin da za a ba ma ba a gani ba, ko a dafa shi bai nuna ba sai dai a zubar. To yanzu nan za ki samu matsala da mijinki. Dole ne ya zama cewa kin iya kula da abincin shi da ya siyo, ya san cewa zai yi sati, ko zai kai wata, ko zai kai kwana kaza, kar ki sake ki ga wannan abincin bai kai ba. Kuma ba hatta abubuwan da suke ƙanana mazan yanzu suna kula da shi. Akwai namijin da ashana ma a lissafa take a gurin shi, ya san cewa wannan ashanan ta mako ɗaya ce, in bata kai mako ba wallahi kai san matsala da shi. Wani ba ruwan shi zai kau da kai, amma akwai wanda suke da kwakuri ba sosai, sai ya lissafa komai. Don Allah ya jarabce ki da irin wannan sai kin ba hankali. To ko da ma ba irin shi bane, kar ki manta shi albazzaranci Allah baya san shi, domin masu albazzaranci Allah ya ce ƴan uwan shedan ne. Da abin da aka ce ko harka ce ta shedan, to mummuna ce kenan. Innal mubadzirina kanu ikhwana shayatin. Ina fata mun gane wannan. Tace mata na gaba wato na takwas shine ki kula da iyalansa. Idan yana da wasu iyalai wanda baki ba, ma'ana mahaifiyarsa da kuke rayuwa tare da ita, ko take kusa da ku, abokiyar zamanki, ƴaƴan miji, shin uwarsu na nan ko ba ta nan, marayu ne koko da uwarsu, duk waɗannan abin ki kula da su ne, su ne iyalan miji. Mijinki ya ga cewa kin san mutunci da darajar iyalan shi, kai ki ɗauka wai shi kaɗai kike so, ke ba ruwanki da kowa na shi. Wani lokaci mutane suna wannan kuskuren, mata suna kusa, ai ni shi kawai na aura. Musamman matar da ta auri miji ta tarar cewa kafin ita yana da mata, yana da ƴaƴa, to bai yiwuwa ki ce ke kina son babansu amma su yaran ba ki son su. Bai yiwuwa. Ko kina son mijinta amma ita ba ki son ta. Bai yiwuwa. Akwai tufka da warware a ciki, kuma zai ki haifar miki da matsala, tun kina son matsala da su iyalan har ki samu matsala da shi mijin. Ta ce mata abu na gaba, na tara, ta ce mata wala ta'sina lahu amran. Kar ki sake ki saba wani al'amari da ya faɗa. Na goma ta ce wala tafshina lahu sirran, kar ki tona asirin mijinki. Sai ta mata shari take cewa fa innaki in khalafti amrahu aw gharti sadrahu, in kina saba wa mijinki to zaki busar da zuciyarsa, zai zama bai jin tausayin ki. Wa in afshaita lahu sirran, in kika tona mishi asiri lam ta'mani qadarahu to ba za ki amunta daga makircin shi ba indai kina zuwa duk abin da mijin ke fada ko abin da ya aikata ko wani sirri tsakankanin ku na rayuwa ki zo ajin islamiya ki je wurin hadda ki je kasuwa gidan biki gidan gaisuwar ta'aziyya ki bude baki kaman famfo ya lalace ki ta tarihin mijin ki ko to zaki lam ta'mani qadarahu ba zaki amunta daga makircin shi ba kuma kun san me ko da ababan fa masu dadi ne cewa aiki mijinki yana ji da ke kiyaye su ki duna mutane cewa ke yar gata ce ke yar lele ce a gurin mijinki kowannan kake je ki dinga fadi saboda a sanin kike fadan nan wata na nan dama tana cige miji irin wannan ce alhamdulillah na samu irin wanda nake so dama tana talalibawa tar sai za ta samu irin shi duk abin da kike fara akan mijin ki sai ta ji ya dace da irin tunanin mijin take so ce ai dama shi wallahi baban Ahmad kaza ne har alkunya za ci dama ita ma baban Ahmad dama take so irin alkunya take so ko mun gane da haka ba burgewa bane ki cikin kawaye ki ta fadan labarin mijinki akwai kuma labaran da ma shari'a ta hana a fade su asrarul jima' duk abin da ya shafi sirrin alaka tsakankaninki da ke da mijinki wanda kuke a dakin baccinku to hadisai sun zo akan haramcin fadin wannan a wata riwaya da tana da matsala isnadin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa masu yin haka kaman dabbobi ne guda biyu akuya da bunsuru da suke tarawa da junansu akan titi kowa na kallon su matar ta tana bada labarin mijinta to kuma ina muku ka shedi na musamman ku ƴan mata sa babban aure suna da wannan matsala yarinya tana yin aure mako daya ta dawo ta gama wannan hutun casual din ta dawo ajinsu na islamiya ko makarantar boko duka ƴan ajinsu sun ji labarin abin da ya faru duka za ta mai da su wato za ta sa su tafasa ba su kone ba to kike yi wannan wasu kuma su suke bin ma kawayensu har gidan miji aje a shiga wata za ta shiga da su ma ɗakin ta nuna musu cewa daidai nan ne aka yi kaza wannan duka baki barna ce ku dena duk wata tambayeki cewa wance wai ya aure ce in kina so ki je ki ji kawai shike kar ki kara daga wannan ko mun gane kar ki dinga ba da labarin abin da ke faruwa tsakaninki da mijinki ba kyau idan kina tuna mai asiri har labari ya dawo gare shi cewa ke mai tonan sirili ce ke mai bakin rariya ce mai surutu ce ko to zai iya kulla miki makircin da baki tsammani ba shine lam ta'amuni ghadarahu saboda irin wannan mijin shine in ya tashi miki kishiya sai dai ki ji ana shigowa da ita to yana jin tsoron ya gaya miki zaki bararda a gari kowa zai ji in ya gaya miki ma hala a status ma zaki saka wani habaici a status ba haka bane to da haka ba zai taba gaya miki ba sai ran da za a kawo ta to kuma kin san irin wannan na iya sa miki da ciwon zuciya amma da an gaya miki tun nesa da kofa tun kina jin haushi har ki saba har ya zama to shikenan da kin hakura ke da kaddarar Allah cewa ai kishiya ba kanki za ta zauna ba sai ta shigo lami lafiya amma kwatanta a ce sai da gama komai aka je aka dauko ta daga gidan iyayenta ita ma aka zo kofar gida sannan kika ji guda a ce waye wannan sai a ce miki ai baban su Samira ne ya aure ya zaki ji wani shock ne ko idan baki da taurin rai an zaki suwa ana cin amarci je kuma kiya ta asibiti ana miki karuwa ko ba za a fasa ba to da haka me ya jawo wannan aslan aka miki haka shine dan banzan surutin ke ja miki amma in san cewa kin iya rufa asiri kin san ya kamata kin san da ya kamata ki magana ki san da bai kamata ki ba to zai iya gaya miki barin gaya muku wani abu kin ga hatta mahaifiyar miji sirkaki kenan ko kin ga ta haife shi ko wallahi akwai sirrin da ke tsakaninku da mijinki bai so ki je ki ga mama shi ba hatta mahaifiyar shi ta haife shi ta shayar da shi ya girma sannan kika samu wataƙila ita kadai ta fi ki girman haƙi a kansa ko amma akwai sirrin miji da mata wanda hatta ita bai so ta sani ba in kika je gaya mata kuma da sunan kin je kina bata labari ko kin kai ƙara zaki ga fushi a wurinsa wannan sune ababe guda goma da wannan mata ta faɗa ma ƴatta sai ta ƙarasa take ce mata wa iyyaki wal farahi idza kana mutamman ki daina yin farin ciki a sanda mijinki ke cikin bakin ciki mijinki ya je kasuwa ya samu matsala ke kuma kawai zai tarda ke kawai kina kina ta abin nan waya kina raha kina wasa kina dariya da kauki dole idan yana cikin bakin ciki zaki nuna koda da ƙarya ne ke maki ne kina cikin bakin ciki ki taya shi nuna wannan bakin cikin abin da ya shafe shi ya shafe ki sannan kar kuma san da yake cikin farin ciki ke kina kina cikin bakin ciki san da ya shiga farin ciki koda farin cikin da ya shafe ki ba to ke ma dole ne ki nuna farin ciki farin cikin shi farin cikin ki bakin cikin sa bakin cikin ki wannan ke to wannan sune wasiyoyi guda 10 da wannan mata ta wadiyarta wanda ni ma nake so ne muku su ko kuma ne muku su ana abin nake so in cike da shi shine wata magana da Imam Al-Ghazzali ya faɗa a cikin Ihya Ulumuddin da yake bayani akan menene siffofin mata ta gari wani irin dabi'a ake sa rai a ga mata aure da shi yake cewa fal qaulul jami'u fi adabil mar'ati min ghairi tatwilin zance wanda yake dunkulalle game da ladabin ya mace ba tare da tsawaitawa ba yace an takuna qa'idatan fi qa'ri baitiha mata aure ta dinga zama a gidanta lazimatan limaghzaliha tadzamci dakinta la yukthiru su'uduha wa tila'uha kar ta yawaita shiga da fita kar ki yawaita shiga da fita kullun duk gidajen makwabta kullun sai ke shiga ki shiga nan ki fita can ki kai labari nan ki je anguwa nan kullun aka zo gida ba kya nan kullun kina cikin yawoce yawoce kai ki zama mai haka wace ta zauna a gidanta ko da yaushe qalilatul kalami ki zama mai karancin surutu kar a dinga yawaita jin surutu ki lijiraniha karancin magana da makwabta wanda yake cikin compound daya ko wanda yake makwabtaka da juna kar ki zama kina da yawan surutu la tadkhulu alaihim kar ki dinga yawaita shiga gidajen makwabta illa fi halin yujibu dukhula sai abin da ya zama dole an yi haihuwa zaki barka an yi mutuwa zaki gaisuwa an yi wani abu na farin ciki zaki taya su murna ko wani abu na damuwa zaki taya su bakin ciki amma haka nan kawai akwai matar da kullun in gari ya waye za ta kulle ɗakin ta shiga gidan makwabta nan ta shiga wannan ɗaki ta shiga can har mijin ya dawo ma ana cikin ta a wannan ɗaki ta ce to ɗazai nan ta shiga aleka da Allah sabuwa ta na cewa wallahi ba ta zo ba amma a duba gidan uwa ne mai itace halacin ta tafi ai ta cigiyar ta a san sai take ga waya ta ba caji ko mun gane to kar ki zama irin haka yawwa yace sannan a abu na gaba tahfazu ba'alaha fi ghaibati ta kiyaye mijinta sanda baya nan ta kiyaye mutuncin mijinta wa tatlubu masarratahu fi jami'i umuriha duk abin da za ta yi ya zama tana nema ta faranta wa mijin rai duk abin da kike yi kina yi ne dan ki faranta wa mijin ki rai fi umuriha wa la takhunuhu fi nafsiha kattaha in ci mijinta game da al'amarin kanta wannan gabata da muhimmanci yan uwa masu albarka wannan zamanin musamman zamanin samu waɗannan wayoyi mata da dama sai kiga an mayar yin aure ba a je ko ina ba a danga tuhuma ta da cewa har yanzu tana hulɗa da wasu samari a waje ba kyau a dena wa mali ka ta yanke shi game da dukiyarsa wala takhruju min baitiha illa bi idnihi kar ki fita daga gidan mijinki sai ki ya ne sai kin nemi izini kuma sai a baki fa in kharajat bi idnihi in kin fita da izinin mijinki ya ke mata ta gari fa mukhtafiya fi hay'atin rassa ki fita ki bi gefe a babboye kuma a cikin yanayi wanda yake ba na kwalliya ba zaki saka tufane wanda yake zai rufe jikinki ba kwalliya ba tatlubul mawadi al khaliya in zaki tafiya zaki duba inda babu kowa gefen hanya duna shawara kar ki dinga bin kan titi wal aswaq ko tsakiyar kasuwanni muhtariza min an yasma'a gharibun sautaha kuma ta yi kokari ta kiyaye katta bari wani wanda yake wato ba mijinta ba ya ji muryar ta haka nan kawai ga banza aw ya arifuha bi shakhsiha kuma katta bari mutane su dinga gane wannan ai wance ce mata wani akwai da sai ta ma gaishe ta ce ba halawa ku gane bane ku gane ni bane ai wance ce kuma mun gane kake bari a dinga gane ki a san kowa ki ciki la tata'arrafu ila sadiqi ba'alha fi hajatiha karki sake dan kin ga abokan mijinki a waje sai kin nuna musu ke ne mata wani bai daga cikin mutunci dan kin ga abokan mijinki kici barke yake gaishe su bal tatanakkaru ala man tadunnu annahu ya'rifuha amma wani kokarin gane ki sai kin nuna baki bace yani me gaishe kin nuna maki ya gane ki sai kin murki ki fuska dama da niqabin ki ko baki sa niqabi ba ma dai karki saki fuska yadda za a gane ki Allah ya ce ولا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض كركي دينغا لللو يا مريكي كينا مغانا يدا اكونون دينا تشوتا تفاسقنتي ا زوجيرسا دا ياجي كين يي ايرن wannan magana sai ga yawa wannan irin mutanen mu ne irin mutanen mu zai dauka to wannan ai kamar tana mai tallan kanta ne da haka in kin zaki magana a wani shago zaki wata siyayya ko zaki hauke kana sai to gatsan gatsan zaki mishi magana gatsan gatsan haka kamar kina fada ko mun gane amma da ke tausa samun shi murya yanzu wannan danki kana fa da kike gani kina yana dan shagara kike ce wayyo malam ba a hankali sai ga shi wannan ko dai budurwa ce ya dauko wanda za su daidaita amma kace malam bana son ganganci fa yanzu kawai kin yi magana haka kamar ta maza to zai nutsu ko mun gane in ma canji ne aka zo babu canji kar ki dake na wani sa'an sa da shi akan canji ko akan farashin abin nan Allah ya jikan wani abokin mu malam Abu Uwaisa ba dan ya mutu ba yana wani wa'azi yake cewa shi daga cikin abin da ke bashi mamaki abin da ke bashi mamaki shine yanzu nan mace ta tsara dan a taba ta hawo anan kafin nan da bakin ciki kawai sai kiga suna fira suna tafiya suna fira kaman wani uwanta ko kaninta sai ka rasa waye to yace to sai ka rasa waye me suke cewa juna ko mun gane me suke cewa kawai kai nuri kaza shikenan amma ana fara tafiya ko sai ki fara mishi tadi gaban za kawai yana jin murya ki yana jin dadin magana ki ke wace irin mai arha ce kenan ko mun gane ta ci gaba da ce mata ma'ana malam gazali ya ci gaba da cewa ba ta tanakkaru alaman ta zuna annahu ya'rifuha aw ta'rifuhu mahm ta'rifuhu ko na mai ce wata dabiri baitiha muqbilatun ala salatiha sannan kuma ta kula da sallah ibadaki wa siyamiha da azumi zaki kula da sallah da azumi domin haka a cikin hadisi manzo Allah sai yake cewa idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha dakhalat al janna duk matar ta tsaye da sallarta ta tsaye da ta yi azumi duk shekara tana azumin ta gurgudan abin da ya sawwaka saboda larura ta mata da aka sani ta rama akan lokaci shine ta yi shahar kenan azumin ki da kin Ramadana sauran da baki samu halin yi ba da zaran lokaci ya bayu bayan Ramadan ki so da kirama sannan kuma ki kai wa mijinki biyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dakhalat aljanna zaki shiga aljanna insha Allah Allah ka kaimu aljanna yace gaba da cewa wa idza sta'adhana sadiqun li ba'liha 'ala albabi wa laysa alba'lu hadiran lam tastafhim matar kirki idan wani aboki yazo ya kwankwasa kofa ko ya sallama a gidanki yazo gun mai gidan idan mai gidan baya nan ba ta tambaya ta ce in yazo wa za a ce mai ba ruwanki da waye don wannan zai bude kofa wani zance ne kuma na daban wanda ba a buƙatar shi walam tu'awidhu fil kalam wata maimai da wata magana ba in ya gwangwangwangwang kawai da Allah na zo neman wani ne ce baya nan to daga wannan kake ƙara wata kalma ko ya ce ina yaje ko yaushe zai dawo oho ba ruwan ke je neme shi amma wata ta fara cewa ma in yazo wa za a ce mai ai ko wallahi yanzu ya fita bai yi nisa ba kaga ko a kawo maka lambar shi ne ka buga mai duk wannan neman tadi ne wanda bai da wani armashi zaki haka ne ghairatan ala nafsiha saboda kishin kanki wannan da kike sakin baki kina maga da shi abinda ko zai fahimta ce ashe mata wani ba ta da kamun kai fasara da zai miki kenan wani ma sai ya je ga mijin cewa kai kula da matar kan nan ba ta da kamun kai da an yi sallama a gidan na ta kama surutu kawai yace a wa ba'liha da kishin mijinta wa takunu qani'atan min zawjiha bima razaqallahu bima razaqahullahu kuma ta zama mai wadatuwar zuci ga mijinta da abinda Allah ya azurta shi kake dinga hangen abinda ke gun mijin wata wa tuqaddimu haqqahu ala haqqi nafsiha zaki gabatar da haƙƙin mijinki akan haƙƙin kanki wa haƙƙi sa'iri aqaribiha za kuma ki gabatar da haƙƙin mijinki akan haƙƙin sauran ƴan uwanki mijinki na gaba da su duka mutanazzifatan fi nafsiha zaki zama mai yin kwalliya da tsafta musta'idatun fil ahwali kulliha litamattu'i biha kowane lokaci ya zama kina shirye da ki saurari mijinki ki biya masa buƙatarsa ki kula da shi insha'a mushfiqatun ala auladiha kuma ki zama mai tausayin ƴaƴa hafizatul lisirri alaihim ki zama mai kiyaye asirr alaihim kina mai kiyaye wato asirin su qasiratul lisani ki kame harshen ki an sabbil auladi daga zagin ƴaƴa wa muraja'ati zawji da yin sa'in sa miji ya fada ki mayar ya fada ki mayar wannan shine siffofin mata kirki da gazali ya fada mijin yayi magana sai ki shu karki mai mishi da magana ina fata mun gane wannan to wannan kenan a takaice kware da gaske ɗan uwa masu albarka abinda na fada wanda yake ya zama mai inganci ne daidai ne ina fata Allah ya ba mu lada ni da ku kuma Allah ya sa ku yi aiki da shi wanda zama kuskure ko tuntuban harshe to Allah ubangiji ya gafarta mana gabaki daya Allah kuma ya kaura shi daga cikin hankulan mu kar mu rike shi ina muku fatan alkhairi gabaki daya da fatan Allah subhanahu wataala ya muku baiwa da mazaje na gari waɗanda kuma suka riga suka yi muna musu fatan Allah ya sanya albarka a cikin zamantakewar su Allah kuma ya azurta ku da zuriya ta gari Allah kuma ya sa kowa ya koma inda ya fito lafiya wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah